الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع صبرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أتقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba, za mu ci gaba da karatunmu na Alƙur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka da ke kofar gidan mai girma sarkin nan ba, da kuma wannan sura mai albarka ita ce surar Al-Kahf. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari, ko yana kan ba mu labarin abin da ya faru tsakanin bawan Allah Salihi Khidr, wanda a Hausa muke ce masa Halliru, da kuma Musa alayhi salatu wassalam, wanda muke ce masa Annabi Musa. An tura Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya zo ya karatu a gurin Khidr, ya kuma zo, kuma an nuna masa ba zai iya zama mai nan makarantar ba. Ya ce in Allah da zai, saboda azumin da take tattare da shi. Aka ce to aje, amma ga sharadi kar ya yi magana. Ko suna tafiya sun je sun samu kwale-kwale, ya laifata wannan kwale-kwalen. Aka ce masa ko ana mutu ko, ya ce masa ba za ka iya haƙuri da ni da ni ba. Da ya laifata ta sai tafiye shi, ya sa ka laifata ta don ka halaka masu ita. Sai ce aina ce dama ba za ka iya zama tare da ni ba ko, ya ce innaka lan tastati a mai sabar. Suka wuce gaba, sannan suka sake haɗuwa da yaro ko Khidr ya kama yaro ya halaka shi. Musa alayhi salatu wassalam ya kara da haƙuri, ya ce masa ya za ka kashe rai tsarkakakkiyar rai wanda bata taɓa yin zunubi ba, bata kai matsayin shari'a ta kama ta akan hukunci ba, me yasa wato kiran za ka kashe ta ba tare da ita ta kashe wani rai ba? Sai sake ce masa bismillahir rahmanir rahim, qala alam aqul laka ko innaka lan tastati a mai sabra. Khidr ya ce masa alam aqul laka, ba na gaya maka ba innaka lan tastati a mai sabra, kai ba za ka iya haƙurin wato kenan tafiya tare da ni ba. Saboda a wancan karan da Annabi Musa alayhi salatu wasalam ya ga an lalata kwale-kwalen nan, ya yi magana a karakta hali tumurika ala hala ƙarji ta shi al’imran. Yanzu kuma an kashe yaro, a wurinsa kisan yaro ya fi muni a kan wato kenan rushe kwale-kwale. Sai ce masa a gataltar nassan zakiyata mai gari na laƙarji ta shi al’imran, yanzu sai ƙara ƙaimi a kan maganar da ya ce shi al’imran, abubuwan da ke mummuna. Yanzu ko ce ka zo da abubuwan da ke abin kyama, wato kenan nukuran a yaren Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya fi Imran wato kenan ciwo. Don haka ansan da aka bashi a wancan karan, sai ya ce masa alam aqul innaka lan tastati a mai sabar, ba na ce ba za ka iya haƙurin zama da ni ba. Sai ya fitar da maganan nan a siga ta general, ba na ce ba za ka iya zama tare da ni ba. Amma nan tunda ya kausasa, don haka ansar ma sai ta zo directly shi ake addressing, alam aqul laka, ba na ce maka ba, wato kenan kai din ne ba ai da kai muka wannan magana ma wani ne da ya rufa, ai na ce ba za ka iya zama tare da ni ba. Yanzu ko sai ce ba na ce kai ba za ka iya zama tare da ni ba, saboda ya tsananta fashaddatu fashiddida alayya, ya dan tsananta, don haka shi ma sai wato kenan sai ya tsananta masa, sai ki tsananta ba na ce maka kai din nan ba za ka iya zama. sani ba na karanta sadi a mai sabra ai na faɗi hakan nan don haka ya kamata ka fahimci wannan magana to buje mana
qala in sa'altuka an shay'in ba'da fala tusahibni qad balaghta min ladni uzra
qala sai Musa alayhi salatu wassalam yace eh haka ne lalle tabbas an yi haka to yanzu ga abu ya fara zafi ko shi inda ya gani zai dole zai yi magana kuma abu yanzu hawa yake muni karuwa yake kuma bai san me zai faru a gaba ba sannan an san da ake bashi rindin kuma ya fara shi ma nuna alamar ya fara zafi don haka ba zai bai san ya za a yi ba don haka sai ke ce shikenan na rufe bakina da yanzu ba zan ƙara magana in sa'altuka in ku har na kuskura wato na tambaye ka an shay'in akan koma menene ni Musa na yi zuciya na yi alkawari in dai na tambaye ka akan koma menene ba da ha bayan wannan tambayoyi guda biyu da na yi wala tu sahibi to karka tabbata da dai shi kenan ya zama kawai wato kenan matsala tsakanina da kai ta yanke don na riga na yanke cewa gaskiya ta karbu da kai mu din ma na yi da ba za ta yi yiwuwa ba kad balata ila din usra hakika ka kai usri dangane da mu'amala ta ai kai hakuri na karya maka doka a farko kai hakuri na karya maka doka a karo na biyu kai hakuri in na sake karyawa na uku to shikenan yanzu babu wato kenan sauran manzali tsakanin da kai ka sallame ni kawai ina ci certificate da rubuta a baya in ba ci certificate ba ce withdraw saboda haka haka muke yanzu tsakanin da kai anan malaman fikihu suka yi imfani wato kenan abin da ake kira at-talawu idan mutum alkari aka je gunsa da laifi aka kama mutum da laifi a karo na farko yakan bashi uzuri a karo na biyu za a tabbatar masa da hujja a sake jan kunnansa sannan sai a yi masa hukunci daga nan suka yi imfarin wannan hukunci sannan kuma ana suka samu abin da ake kira talawun din da labuda shine kenan idan alkali ya zo ya hukunci ya ga abu ba zai warware a lokacin ba ya ce ya daga kesin zuwa kwana uku ko kuma in yayi hukunci wani ya kasa kawo hujja ko wani ya kasa dalili ko kasa kawo kayan da ake nema a gurin sa a ce an bashi wata kenan kwana uku ya je ya kawo to duka daga nan wata kenan malamin suka yi ibari tsara ka kice masa in dai har na sake abin nan tambaya to shikenan sai ka mutu shikenan ni ma na yi hakuri saboda haka da ni da kai kowa wato kenan ya san wato kenan ta yi a wannan gurin to mu je mana
fandaraka hatta idza ataya ahla qaryati istadama ahlaha fa abawan yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa qama qala law shi'ta lattakatta alayhi ajra
Allah madaukaki zai ce fandaraka sai suka ci gaba da tafiya su biyu din ga Musa alayhi salatu wassalam ga Khidr ala tafiya da malami da almajirin sa kenan ko suka ci gaba da tafiya hatta ita idza ataya ahla qaryatin sai da suka je mutanen wani gari gurin wasu mutanen wani gari isa da ma'ala sai suka nemi mutanen gari wato kenan su basu abinci su basu abinci babu an yi dai kuma sai suka ce ba za su karbi bakuncin su ba ba mu yadda da ku ba da haka ba za mu karbi bayan bakuncin ku ba Allah ya kiyaye hanya maza ku tafi a gugu ba waje daji zarar sai suka samu wato kenan wata katanga fiha a cikin wannan gari yuridu an yanqadda katanga tana nufin wato kenan za ta fadi fa aqama ha wa fa aqamahu sai kidar sai tsaye da wannan katanga ya hana ta wato kenan faduwa yawa in karkata ta yi wato kenan sai mai miƙar da ita in ma wani aiki take bukata na wahala a babu kasa a gina a sake bi mata yabe to ya dai tsaye da ita in falasa take bukata ya dai yayi to Musa alayhi salatu wasallam ya ga wannan lamari bakin sa yana bari yana so yi magana ya kuma san wancan magana don haka ba zai yi tambaya ba yanzu sai canje usulubi sai ya ce masa laushita latta ka tsalihi ajar a to da kai aiki mai kyau ai amma kuma da sun biya ka ladan wannan aikin da kai ya kamata a ce wa take da su biya ka aikin da kai to kaga shi ma dai usulubi ne amma dai kaman tambaya yi a wannan lokacin saboda haka wato kenan na shiga ban dauka ba eh barata abin nan ba barata fitar da barawo ba masu malamai suka ce da aka ce waje da fi haji daren yare da an yanka ba sun samu katanga tana nufin za ta faɗi aka ce to ai irada kam ai sai a mu mere ko mai hankali yawa mutum da yake da rai yake da hankali ko aljanni ko ta dabbar da take da wannan hankali sai ce za ta nufi bari su je ta yi abu kaza amma jama'at ba kamar yanzu wannan tebur din kamar wanda wannan katanga aka ce to idan irada ta fito daga gurin abin da yake jama'at ne ba shi da hankali ko ana nufin karuba ne arara kaza aka ce ai bishiyar nan tana so ta fadi ai ma'ana ta kusa ta fadi aljirad jidaru yare da an yanka da ai karuba an yanka ba ta yi kusa wato kenan ta fadi kenan in haka ne yanzu irin an yanka ban nan ya zama istimalan majazi haka ne an dauki kalmar an amfani da ita amma ga abin da ake nufi wannan shi ne wato kiran abin nan wasu malamai suka ce a'a a batta a zahirin ta yadda take katangan ne take nufin za ta fadi ita da kanta ta yi nufi a zuciyarta za ta fadi a baya mun yi magana muka ce kowane abu da Allah halitta a duniyar nan yana da rayuwa irin tasa yanzu mun ce abu mai rai mai hankali ne yake zai irada ko to ita ma tana da rayuwa irin kanta don duk abin da aka yi shi don wani abu duk abin da aka yi shi don ya biya wata bukata to madama yana biyan wannan bukatar shi ne rayuwarsa da zaran ya zama ya daina biyan wannan bukatar tantahi muhimmatu aikinsa ya riga ya kare don haka rayuwarsa ma ta riga wato ginin ta kare muka bada misali da gulab din nan gashi an yi shi don ya bada haske ko rayuwarsa kenan lokacin da ya daina bada wannan hasken ya mutu kenan sai mu ce ai gulab din nan ya mutu mu ma Hausa haka muke faɗa haka ne saboda duk abin da ka gani su ma suna da irin nasu rayuwar Allah haddi qawlihi ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi komai yana tasbihi wato kenan da godiyar ubangiji a daidai lokacin da zai tasbihi dan ya gode wa ubangiji ba irada bace ko wayansu mutane sun zo a duniyar nan sun yi sabon Allah sun yi istancin su yanda suka ga dama sun mutu Allah madaukakin sarki yace fa ma baqat alaihim as-sama'u wal ardu da suka mutun nan sama da kasa bata musu kuka ba mana sun mutu a banza kenan sama ma ta kike musu kuka dan mutuwar su ko kenan idan sama bata yi ma wa'annan kuka ba saboda sabon Allah da suke to in mu'mini ne mutu ba za su musu kuka haka ne kenan sama da kasa za ta musu kuka an tambaye sayyidina Ali akan wannan yace ba wani mu'mini ba wani Allah da zai mutu face gurare biyu su sai masa kuka guri daya a kasa guri daya a sama wurin da yake bautar Allah madaukakin sarki da duk program na addini da suke yi akan kasa wani gurin zai kuka saboda rashin wannan bawan Allah sannan ko inda aikin sa yake tashi na alkhairi sama sai aikin ya yanki to wannan gurin shi ma zai masa zai kuka masa ma'ana ba zai ji daɗi ba saboda rashin wannan aiki na alkhairi kenan sama da kasa wato kenan suna yin kuka to in sama da kasa suna kuka a dole lokacin da suka kuka ai akwai wata irada ta musamman ko sun nufi su yi kukan saboda bakin cikin abin da suka rasa ko kuma wanda suka ki masa kukan sun ki yin kukan da sanansu saboda kawai galama da mutum wato kenan ya mutu haka ne to kenan kaga yanzu ashe kenan akwai yiwuwar cewa ita kanta katangar ne take nufin za ta fadi saboda wani dalilai irin nata su kuma da suka zo sun ga abin da ake kiransa al'amara alamomi ko dai ta tsatsage ko ta karkata ko wani abu makamancin wannan amma qidr sai ya ɗauki ɗawainiyar daidaita ta koma wato kenan ta tsaya wato kenan yanzu abin da suke faɗa ne shi ne Allah madaukakin sarki ya kawo shi don yayi wannan ya kuma yi ko ba kama ku to da haka Musa alayhi salatu wassalam sai ya kasa hakuri sai ya ce masa laushi ita lattakasta alayhi ajara to hakan ma dai wato kenan sai aka dauki shi a matsayin laifi. ta haka yayi magana kenan sai ya ce masa
ala hadha firaqu bayni wa bayni sabunajiruka bitawili ma lam tastati alayhi sabra
Allah madaukakin sarki ya ce sai kidir bawan Allah salihi sai ya ce hadha firaqu bayni wa baynik wannan shine wato kenan abin da zai ja layi tsakanin da kai kai hanyar ka ni ma nayi tawa to da tafiyar mu ba za ta tafi tare ba yawa da wuta da ruwa ba za su hada maka yi guda ɗaya ba saboda wato kenan kai tafiyar ka ni ma wato kenan zan yi tafiyar shi kenan ko amma ba zan bar ka da damuwa a cikin zuciyarka ba saboda ka ganni nayi wasu abubuwa wanda ba su maka ba kuma kai baka ji dadin su ba kuma a matsayinka na wanda aka aiko ka guda ka zo ka koyi karatun da baka da shi kuma Allah madaukakin sarki da kansa ya turo ka kuma in tafi mun barka wato kenan da damuwa a cikin zuciyarka ba zai yiwu ba dan haka kai hakuri sa unabbiuka bi tawil malam tasati alayhi sabra da sanu zan baka fassarar abin da ka kasa hakuri a kansa zauna barin ga maka ɗaya bayan ɗaya zan warware maka zarena da abawata wato kenan gaba ɗaya kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah yace yarhamuna Allah wa yarhamu Allah aki Musa Allah madaukakin sarki ya ji kanmu dan uwana Musa ma Allah ji kansa law sabara da a ce Musa yayi hakuri da ya ci abubuwa da yawa masu yawa ci amma kuma sai ya kasa hakuri sannan sai ya zama bayan ya yanke cewa ba za a tafi gaba da tafiya ba maimakon ya gaya wa malam malam ya ce masa to shikenan yanzu a raba sai ya ce a'a in sa'altuka an shay'in ba'da hafalatu sahibi kaga yanzu shi hukunci da kansa in dai na sake tambaya akan koma menene to shikenan kawai ka rabu da ni kuma aka ce almuslimuna ala shurudihim musulmai suna nan akan shirin tunda lokacin da ya faɗi hakan nan shi kidir ɗin bai itirazi ba da ya ce masa in sa'altuka an shay'in ba da fala tu sahibini sai ya ce masa kai ba na son wannan magana ba haka za a yi ba to dole zai hakuri ya bi na malam to amma malam bai yi magana ba sai shu abusa kenan ya yarda da abin da ya faɗa don haka almuslimuna ala shurutihim to mu je malam
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ضربا
الله بارك في ذلك سيفعل باشي فساتي أما السفينة نفرق لي إتوانا فلفلا دمكي مغانا كانت هو هكذا ai kaga wato kenan na falle kwale-kwale to dalilin da yasa nayi fakalin masakin wannan ta zama ta miskinai ne wanda ya amaluna hilbar suke aiki da ita wato kenan a bakin kogi kwale-kwalen na farko ka fahimci cewa ta miskinai ne ko malamai suka ce wannan aya ita ce ta yanke sabanin fahimta da aka samu tsakanin malamai akan wane ne fakiri wane ne wato kenan miskini kace amma safinatu fakanin masaki wannan kwale-kwale ta miskinai ne to miskinai suna da kwale-kwalen da suke aiki don aka ce kenan miskini shine wanda yake da abin da zai je kullun ya fita da shi je nemo amma fakiri shine wanda yake karfi jari ko kullun haka zai fito abin sa ya je nemi aikin ne da karfin sa ya dawo ta haka mutum yana da motar sa jigari-jigari yana tafiya yana neman abinci da ita kaga wannan miskini ne ko yana da keken dinkin sa girgi-girgi yana da in an samu a saya kaga wannan miskini ne ko kuma yana da amalanken sa ko wani abu da wanda ke sai ya fitar da wannan abun ya je ya yi aiki da shi ya samu wanda kuma zai fito kawai Allah madaukakin sarki ba mu ko je dauki kayan wani ko je aikin wani ko ya je aka ce wato ke da shi ne fakiri ko to yanzu wannan kwale-kwalen aka ce ta miskinai ne miskinan nan ya amalu da filbar suna aiki da ita a kogi kenan yanzu aikin da suke yi abubuwa da yawa ko dai suna tsallakar da mutane ana biyan su in ka zo kai ba su kudi su shigar da kai su tsallakar da kai can na can su dauko su dawo da su nan ko ko kuma suna kama kifi da ita su haƙwalaƙwalar su tafi can wani guri su je su kafa abiradin su ko gayen su ko bura ko wani abu su kamo kifin su dawo su zo su sayar gari amma dai ita ce abin ƙarfin tafiyar tasu mal Allah gudun mai nisa ne da suke zuwa su abin nan ko kuma suna sayan kaya su loda a cikin ta su kai wani gari su je su sayar sannan kuma wato kedan su dawo wanda kowane daga cikin wannan zai iya yi wa kuma wannan siyakin ya fi kama da abin da wato kenan ayar take magana a kansa ya amaluna fil bahri yace faratu ana ibaha sai ne nufin zan sa ta zama mai aibi mai aibi shine wato kenan mai laifi zan laifatar da ita zan sa ta zama wato kenan ba ta da kyau me yasa zan yi haka wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasban saboda ai gaba gare su akwai wato kenan wani sarki wanda yake kwace kowace kwale-kwale ta hanyar kwace yake karbewa ta hanyar kwace gasban shine wato kenan kwace kenan ko yawa amma sai ce wara'ahum wara'ahum me ya ake nufi me wara'ahum take nufi anan tana nufin gaba gare su kalmar wara'a tana nufin baya amma yanzu gaban su sarki ne ke ai tafiya suke yi tafiya suke da sun je sun ci karo da shi sai ya duba ko sai ya karbe in ka yi masa za ka kira suna gaban su ko alahaddi qawlihi ta'ala wa min wara'ihim jahannama wa yusqa min ma'in sadid ko wutan jahannama yanzu a gaban mutum take ko a bayan sa take a gaba take saboda haka wara'a duk da kalmar ma'anan baya take nufi amma a nan gurin tana nufin wato kenan gaba saboda tana da wasu ma'anoni wani lokaci abin nan ba lalle ne baya take nufi kadai ba ganin wacce wanda ke tana da ma'anoni da yawa wani lokaci tana nufin wato kenan kamar yadda Allah maɗaukaki sarki magana dangane da matar annabi Ibrahim Allah zai ba ta da ko Ishaqa sai ce wa min wara'i Ishaqa Yaqub ko yanzu wara'a me take nufi anan bayan Yaqub bayan Ishaqa a matsayin ɗa za mu baki jika ba sunansa Yaqub kaga daga baya kenan ko yana nufin wato kenan kan anan wani lokaci wara'a tana nufin gairu kamar yadda Allah maɗaukaki sarki ke bada sifar muminai su ne wanda wato kenan suka yi takaituwa akan matansu na aure wallazina hum li furujihim hafizuna su ne masu kiyayewa farjinsu ba sa amfani shi illa ala azwajihim sai a matansu na aure amma malakat aymanuhum ko kuma wato kenan abinda damar su ta mallaka shi ne bayansu ko wa innahum ghayra malumina ba za a zage su akan matansu na aure ko kuma wato kenan bayansu kwarkwarorinsu ba amma sai ce ba mun ta gawara a zalika ka ga wara ayi ce wanda ya nemi wani bayan wannan gaira zalika kenan ko wani bayan wannan ko wara a zalika yawa to Allah madaukakin zake ce fa walaka humul abu to haka wara a nan tana yi mai kine wani bayan wannan eh gaira haka kenan ko yawa kamar yadda Allah madaukakin zake ke cewa ya haranta hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa amwaluhum da kirishi sai yake cewa ne wa uhinna lakum ma wara zalika an haranta muku bayan wayannan yawa mutum haram ne a wurin mahaifiyarsa haram ne a wurin yassa kanwarsa kanwar babansa yayar babansa kanwar uwarsa yayar uwarsa duka wayannan an haranta musu ko sai aka ce amma an halata muku wata mace da take bayan wayannan don haka wara'a ne kenan amma a nan yanzu abin da muke magana a kansa yanzu wara'a yana nufin me a gabansu suna tafiya sun dauki Musa alaihi salatu wassalam suna tafiya za su ci karo da wannan sarkin wanda shi kuma daga cikin dabi'ansa shine ya kuzo kullun safinatin ghasba yana karbin kowace wata kenan kwale-kwale ake a wata kira a tafsiriya suke cewa ibnu abbas yana cewa ya akuzu kullu safinatin salihatin gasba yana karbin kowace kwale-kwale mai kyau kuma ta hanyar gasbu shine wato kenan kwace dan haka kenan yanzu idan kwale-kwalen ba saliha bace fa ba ruwan su da ita ko wannan shine dalilin nisa kidr ya balle wani allo a cikin ta ko kuma ya lalata ta saboda wato kenan in ya ganta zai ci kai dalawa ne ba ta take wuce abun ku wuce abin kuma zai taba ta ba. Annan sai malamai suke cewa kenan yanzu ya halatta ga wali maraya da dukiyarsa take hannunsa, sai ya zama dukiyar za ta lalace gaba ɗayanta in ba a ciri wani ɓangaren dukiyar aka gyara dukiyar ba. Kenan ya halatta ya ciri abin nan ko? Yanzu wannan idan ya barta mai kyau sarki zai kwace, don haka sai balle Allah cikinta ya ce ba. Yanzu Allah da aka balle ne shi ya kwatar musu da mai kwale-kwalen suka zo suka wuce ta gaban sarki, sarki bai kwace ba. Don haka bacacciyar kwale-kwale ta fi a ce babu kwale-kwalen gaba ne a gare su. Saboda haka yanzu a nan malamai suka ce kenan duk abin da in ba a taɓa kaɗan ɗinsa don a gyara shi ba zai lalace, kenan ya halatta a taɓa wannan kaɗan ɗin don a gyara wannan abu. Wannan kwakwa ba da laye kesin maraya ba. Duk wani wanda yake lamarin haƙƙin abu a kanka yake, haka ya zama dole sai ka sassauta wani ɓangaren abun don abun ya zama ya gyaru. Ba laifi za a iya yin wannan ɗin, saboda wato kenan wannan ya zama ya gyaru. Saboda haka gasbu kuma mun san abin da ake nufi da gasbu shine kwace, shine wato kenan taɓa dukiyar wani ba tare da wato kenan halal sanadiyar darsa ba. Wannan kuma ya shafi duk abin da shi mai dukiyar ya ɗan yi wani ƙoƙari na kare dukiyarsa, ko dai aka kwace ta da ƙarfi gaba da gaba, ko aka yaudare shi yana ƙoƙarin kare dukiyarsa, aka yaudare shi aka raba da shi aka masa fowar nai, ko aka fasa shago aka ɗiba, aidi da ya shago na aiki ƙoƙari ya dan ya kare wato kenan dukiyarsa ya sa ta a cikin hirzi, duka da kadi ba shi ma wato kenan gasu ne, ko shingensa na rogo ka tsallaka ka kare shingen ka je ka ɗiba, wannan shi ma ana kiran sa gasu, ko sani ya sa a jibinsa ya koye ka lallaba ka zari, duka waɗannan ana kiran su gasu. Shi ne ka kwace dukiyar mutum da ya ɗan yi wani ƙoƙari don kare ba ta kariya ya sa ta a wani hirzi wato kenan don ya kare dukiyarsa, sai ka je ka ɗage ta, to wannan ana kiran sa gasu. To wannan shine dabi'ar wannan sarki, ya kuzu kullu safinatin gasban, yana daukewa yana kwacewa kowace kwale-kwale wato kenan ta hanyar kwace. To wannan shine dalilin da yasa wato kenan nayi masa haka. Kaji da kudanka kenan kaga yanzu maslaha ce a gare su. Yanzu Musa alaihi salatu wassalam da ya san cewa in an tafi sarkin nan zai kwace kwale-kwalen nan, amma in an balle allantan nan ba zai kwace ba, da zai riga kidri ko ba haka bane? Yawwa, saboda yanzu ta bayyana masa ko a shari'a zama akwai maslaha a ciki, amma da ba ta bayyana masa wani haka, da haka shi sa bai sassauta ba. To mu je mana
wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa kashina an nurhikahuma tughyanan wa kufra.
Allah madaukakin sarki wa ammal gulamu, kaji ɗaya mun fassara maka, to da biyu ka zarge da cewa na kashe yaro, na kashe yaro. Shi yaron ko fakana abu kuma fakana abuwahu mu'minaini, uwarsa da ubansa mutane ne guda biyu da suke mu'minai. Uwarsa mutumiyar kirki ce saliha bayawar Allah, haka ma kuma wato kenan ubansa. To kuma kaddarar da take kan yaron shi ne yaron ba zai zama musulmi ba, in har ya girma zai zama kafiri, sannan zai zama fitina a wato kenan iyayen nasa. Don Allah madaukakin sarki yana cewa inna min azwajikum wa auladukum wa inna ma amwalukum wa auladukum fitna, da ƴaƴayenku da dukiyarku za su iya zama muku fitina. Saboda sau da yawa za ka ga mutum a dalilin dukiyarsa ya rabu da addininsa, ko ya shiga cikin damuwa har ma zai iya nadamar damuwa bai samu wannan abu ba. Haka ma a dalilin ɗa, Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa fitina za ta iya shiga ko? Yawwa, Allah madaukakin sarki ce dukiyarku da ƴaƴanku fitina ne. Allah madaukakin sarki abu na sako lada wanda yake mai girma. Don haka kaddarar wannan yaro shi ne in ya girma zai zama kafiri, sannan kuma saboda san da iyayensa suke masa zai iya sa su a cikin halaka. Ta yawan fitinan iyaye a kan iyaye ai saboda ƙoƙarin san da suke wa iyaye ne da ƙoƙarin wato kenan ba wa iyayen maslaha ko? La'alla wani lokaci za ka zama abin da kake so ka masa ya zama babu hali, hanya ta toshe, sai ga mutum ya shiga ƙarya don ya samu da yayi, ko kuma ya shiga wata gidan wani abin da zai shiga sata, wani ma zai shiga kwace don dai ya gyara gidansa. An ka taba shi sai ya ce aiwa gidansa ne, na taba ganin yamurin da aka kama shi a Kano ya sai da ɗa ɗansa ya sayar. Aka ce mai ya ce wani sai da shi ne don na samu kuɗin ci da sauran kannansa. To ka yi irin wannan ala zamu, to sai ya zama Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa wato kenan haka. Shi kuma Kidr an sanar da shi, don haka sai yake cewa fa kashina an yurhikum ma tubyana, sai muka ji tsoron kar ya zama ya yi dalilin halaka su wato kenan ta hanyar wato kenan dagawa, kar ya yi sanadin da ba za su bi hanyar Allah ba, su bar mu'minancin nasu, su bar salihancin nasu don maslahar yaransu. Don haka sai ya sa ba da mu bashi ya je har lokacin da hakan din ba. Don haka wa kufran da kuma wato kenan kafirci haka ne. To saboda haka shine dalilin da yasa wato kenan kaji na kashe shi. Don muje
faradna an yubaddila huma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma.
Allah madaukakin sarki yake sai ci gaba da masa bayani yace to kaji dalilin da yasa kashe yaro. Eh na biyu shine aradna, sai muka nufi an yubaddila huma rabbuhuma, ko ubangijinsu ya canja musu khayran minhu zakatan, wanda ya fi shi alkhairin wato kenan a wajen sadakaka. Yanzu ka zarge ni cewa a qatalta nafsan zakiyatan rai tsarkakekkiya, to yanzu Allah zai bashi wanda yake khairun minhu zakatan. Abinda muke fata kenan Allah madaukakin sarki ya ba su wani wanda ya fi shi wannan tsarkakar da kake magana a kanta, saboda wato kenan kar ya zama ya halaka su. Wa aqrab ruhuma, sannan ya zama kuma ya fi su kusa da wato kenan jawo musu rahama ubangiji. Anan tunda yaran bai balaga ba sai ya mutu, ko to yanzu ya zai tafi wuta ko aljanna? Kaga dai ba zai tafi wuta ba. Uwar samumi na ce uban samumi ne ya mutu yana yaro tun shari'a wata hau kansa ba. Yanzu maslaha ce a yaran a tafi da shi a karɓuransa a wannan lokacin, ko kuma abin shi ya girme ya zama kafiri ya tafi wuta? Kaga maslaha ne ta yaro, to iyayensa ba. Inda ya girma ya zama kafiri zai kaɗar da su su koma kafirci, amma yanzu da bai girma ba shi kenan sanannen akan muminancinsu. Yanzu wani rahama ne ko a gare su ko ba a rahama ba? Don haka yanzu maslahan iyayen ne. Shi yasa malamai suke cewa idan ka ga mutum Allah ya karbi ɗansa tun yana ƙarami, to ya gode wa Allah maɗaukakin sarki, kar ya ɗaga hankalinsa, kar san ɗan ta sa ya ɗaga hankalinsa. La'alla karɓan da Allah ya yi masa a wani lokacin ya fi masa alkhairi, ya fi masa alkhairi. Wata mace da aka karɓi ran ɗanta ta je har kabari tana kuka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata bayar Allah ittaqillaha wasbiri, ke ji tsoron Allah ke haƙuri. Ta ce ilaika ani, ina ruwanka da ni, la fa innaka lam tusabbi musibati, ai ni abinda ne aka dora mun ba dora maka ba. Daga bawan ne zai ce mata ke kin sama da kike magana da shi kuwa manzon Allah ne? Ta ce mu yi Allah na shiga uku. Ta bi shi har gida ta ce wallahi kai hakuri ban gane ka bane. Sai ta ce mata inna masabaru inda sadimatul ula, to da ka hakuri ya kamata wato kina ai. Don haka idan Allah madaukakin sarki ya ba mutum da sai ya karbe din yana karami, la'alla shine maslaha a gare shi. Aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wani hadisi, idan Allah ya ce idan na jarrabe bawana na karbi wato kenan ɗansa, sai kuma mala'iku suka zo bincike sai suka je ya mai da al'amarin zuwa ga Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki zai masa me? Canja masa da mafi alkhairi. Allah zai canja masa da mafi alkhairi. To saboda haka wannan jarrabawa ce ta ubangiji, kuma abinda Allah ya zaba mutum ya fi alkhairi. To yanzu an yi ma Musa alayhi salatu wasalam bayani akan wannan dalilin da yasa aka ta faru, zai gamsu ko ba zai gamsu ba? Zai gamsu. Don haka lokacin da za a kashe yaron wala Allah zai musharaka a ciki, ko kuma ma ya zama shi ne zai fara kashe yaron, tunda yaron zai zama kafiri. Shi kuma daga cikin aikinsa a duniya na shi ne ya zama da mutane musulmi, ya hana su musulmai, ya hana su kafirci. Mun bai ji wannan? To mu ji mana.
Wa ammal jidaru fa kana lilghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
Allah barkake sai yake cewa ammal jidaru, amma wannan katanga wanda take nufin za ta fadi din nan ko da kanta ta yi za ta fadi. Hidir yayi gyara ta yace masa laushi ta lattaka salih ajar wannan ita ce wata kenan dalilin da yasa ake bashi wata kenan fasarar nan saboda za a rabu ita din fakana da gulamai ta kasance wata kenan ta yara guda biyu ne yatime ne wanda suke marayu filin Madina ta cikin wannan gari. Garin da su suka je su suka nemi mutanen su ba su abinci sai suka hana su ko ba su ba su abinci ba, wanda har malamai suke cewa akan wannan da suka je sada ma ahala fa abu an yi zai fi ba sun nemi mutanen garin su ba su abinci suka ki su karɓi bakuncin su gaba daya. Malamai suka ce idan mutum ya shiga halin kakani kayi ya halatta ya nemi abinci, tunda ai abinci yana daga cikin wato kenan mukawamatul hayati al-awwaliya, yana daga cikin necessity number 1 na rayuwar mutum. Saboda haka ya halatta in kuma mutum ya nemi abinci ba kudi ya nema ba, da kudi ya nema sai a ce at-takasur bai wa zai karba na tattara wani, amma abinci ne yace ga yunwa ta same shi. Saboda haka ya halatta a ɗauka, ya halatta na farko ya buɗe bakin zance ku taimaka min da abinci zance, ya halatta. Sannan kuma in haka ta faru to ku kuma ya wajabta a bai ku bashi abinci saboda rayuwarsa, a kare masa watakinan rayuwarsa kare ya zama watakinan ya mutu. To Allah madaukaki yake cewa amma jidaru ita katanga ta kasance ta yara ne guda biyu da suke marayu a cikin wannan gari. Kuma wakana ko wakana ta tuka mun da kuma a karkashin dukiya a karkashin katangar akwai wato kenan taska tasu, wato kenan abin nufi shine baban su kafin ya mutu yayi nazari mai yiwa a cikin garin ya rasa mutum mai amana wanda zai bashi. Kuma yara in sun tashi ba lalle ne wato kenan samu wanda zai taimaka musu ba, don haka sai tona rami sai binne sai gina wannan katangar akai zinari ne sai gina wannan katangar akai shikenan. La Allah ka san malamai Allah ya jayar da addu'a sai ya ubangiji Allah ga kaya na da abin yayayina kaza 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 ya daidaita ta tsakanin su da ubangiji la Allah. Don haka Allah bada kuke sarki ya kawo wanda zai zo ya gyara wannan katangar katta fadi ruwa ya zaizaye gurin zinarin ta fito, mutanen gurin da ba su ma karɓi bakuncin Musa alayhi salatu wasalam da Khidir ba ba za a lalle ne su kiyaye cewa ai nan katangar gidan su wane ne wannan dukiyar a ɗauka a biyo ƴaƴansa, ba za su yi hakan nan ba. Don haka Allah barkake sarki sai kawo wanda zai zo sai da katangar ya aje musu ita har katangar calculation din shine ba za ta faɗi ba har sai lokacin da suka girma suka hankalta, duk da ba su sani ba, ai yara ne rayuwa bai gaya musu haka ba, amma calculation din gina katangar gyara katangar da ya shi ne daidai lokacin da za su girma su hankalta to katangar za ta faɗi. Idan ta faɗi kuwa wannan asirin abin zai tono, in ya tono kuma dama hannunsu ne nasu ne kuma sun za su iya sarrafa wata kenan dukiyarsu. Da haka yake to kajiyan da abin yake kwana ta ta hukan zallon kuma ko sai ce ne wakana abu kuma salihan. Don haka sai ce fa'ara da rabbuka sai ubangijinka ya nufi an yi abu a shida kuma ko a kare musu wannan dukiyar har sai sun kai ƙarfinsu, ko a nan bai ce har sai sun shari'a ba, can Allah madaukakin sarki ce wata lalata ma hatta idza balagu ni haka fa in anastum minhum rushidan in kun ga hankali. Saboda haka dan kuma sai ya ce a arada rabbuka an yabluga ashidda kuma ko da sun samu rushididin sun samu wata kenan tamizi za su iya gwammace sanar da hankalin kansu za a iya danne su a kwace. Don haka Allah bada kuzo zaki sai amfani da cewa sai sun samu karfin da za su iya kwatan kansu, to a daidai wannan lokacin ne haka nan za ta faru da su kenan ko wasu suka rija kansu kuma sai su zama sun fito da wannan tattata su da kansu ta yadda watakilan za su iya kula da kayansu. Wannan kuma rahmatan min rabbika, jin kai ne watakilan daga wurin ubangijinka gangare da su waɗannan yara. Sannan kuma ai shi ma wannan yaran da aka shi ai rahama ce daga ubangijinka, haka ne? Sannan wancan kwale-kwalen da aka fasa musu shi ma ai menene? Rahmatan min rabbika, duka wannan abubuwa guda episode guda uku da suka faru nan duka wannan rahama ce da jin kai wato kenan daga ubangijinka. Saboda haka Allah madaukaki sarki shi ya sa haka ne. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu fahimta a cikin wato kenan kisosin abubuwa. Allah madaukaki sarki baya abu haka kawai, baya abu haka kawai. Akwai wata riwaya wadda take tana da rauni amma akwai ɗan ibra a cikinta, ce Musa alayhi salatu wassalam a lokacin da aka balle kwale-kwalen nan ya faɗa me yasa za a balle kwale-kwale, ko sai wani mai magana sai masa magana Allahu a'lam, sai ya ce masa, Musa, wannan tsarin naka da kake yi ina kake ne lokacin da wato kenan aka saka a cikin akwati aka jefa ka a ruwa, aina tadbiruka, aina tadbiruka lokacin da aka saka a cikin kwale-kwale aka jefa da kai, ba ubangiji ne ya kare ka ba? Don haka wannan su ma Allah madaukakin sarki ne zai kare su. Lokacin da aka kashe yaro ya yi itirazi, da sai mai magana sai ya sami ce, ya Musa, ya aka yi ne tukunna kamari ba kibdi ya mutu, ba wa ka zaba Musa baka za alaihi, ai wannan mutumin da ya idan ya rayu har lokacin manzancin ka da zai zama daga cikin wanda za su fi baka problem. Amma Allah madaukakin sarki take kawai da shi yanzu sai zama ka samu saukin wannan problem din nasa, ina kake a wannan lokacin? Wannan katangar da aka daga ta yace lawshi ta nasu ta salihu ajar, sai mai wannan magana sai ya ce masa, ya Musa, menene dalilin da yasa ka zo Madiyana lokacin da ka gudo ka gyara rijiya ka ɗebi ruwa ka ba wa wannan matan ƴaƴan wannan bawan Allah ka shayar da su dinnan, me yasa baka tambayi ka tambayi kudi? Yanzu kuma an gyara katanga zaka ce laushe ta takasa alaihi ajara, aina kunta lokacin da wannan abin ya faru? To kaga dai akwai da yawa take da ibra a cikin wannan. To amma babban abin la'akari shine na farko, a lokacin da aka yi magana na farko da yake wato kenan aikin kwale-kwalen nan laifi ne, ka samu dukiyar mutane ka balle ta ka lalata laifi ne, ka lalata ta laifi ne ko? Don haka shi mai ba da labari sai ya ce fa'aratu ce ko? Fa'aratu ana yi ba, sai ya ɗauki laifin sai ya ɗora wa kansa, wannan kwale-kwalen ni ne nufi in je in balle ta, saboda ai balle ta lalata dukiya ne, lalata dukiya ko da ka jingina wa ubangiji, sai ce fa'aratu an aibaha, ni kidir sai na so na lalata ta. Amma kis din yaro akwai kisa wannan laifi ne, akwai kuma canja shi da mafi alkhairi wannan aikin alkhairi, sai ce fa'aradna ko an yubdila kuma rabu kuma kare mai zakata wa karfa kuma, sai ce aradna mu kai nufi yanzu da kansa ta bangaren kisa da ubangijinsa ta bangaren wato kenan canjawa da mafi alkhairi. Yawa amma can karshe sai zama aikin alkhairi ne kwata-kwatansa gaba daya, sai ce fa arada rabbuka ayyub daga, sai ce ubangijinka sai ya nufi wato kenan ya su girma a fitar musu da dukiyarsu. Da haka yanzu sai ya barwa aikin alkhairin gaba ɗaya ma ubangiji, nan laifi sai ya ɗauka, nan alkhairi ya barwa ubangiji, nan kuma da laifi da alkhairi sai suka runguwa sosu biyu, ɓangaren laifin nasa ɓangaren wani duk siyaki ne na ladabi a wajen wato kenan magana idan mutum na mu'amala da Allah madaukakin sarki. Wannan kenan. Na biyu, wannan abin din kissar mun yi magana cewa a baya mutanen Makka sun je sun tambayi mutanen Madina Yahudawa su koya musu maganganu da tambayoyin da za su kure Annabi sallallahu alaihi wasallam ta annutan, haka ne? shikenan sai Allah madaukakin sarki yace da suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya rike wahayi har kwana 15 har sun fara ganin kaman sun ci nasara sai Allah madaukakin sarki sai ansa masa tambaya ta farko Allah madaukakin sarki ya ansa ta mun yi bayani ta a cikin suratul Isra'i ko a cikin Isra'i ne ko haka ne akan ruhi wai salunaka ani ruhi kullu ruhi min amri rabbi tambaya ta biyu mun ansa ta a baya akan menene ashabul kahfi to yanzu salatin da daya ita ko za mu aikata za mu ansa ta a gaba to amma sai aka sako wani a tsakiya me hikimar wannan abu sai malamai suka ce hikimar shine su Yahudawa da suke dariya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka rike wahayi na kwana 15 ba a ba da ansa ba ba haka gaskiya kamar sun ci nasara ba kuma annabin wannan al'umma ya kasa kawowa ansa duk da cewa daga baya da yaje Isra'ila ya samu ansa kuma yana tambayar Ubangiji directly sai aka nuna su ko Yahudawa ko eh waye annabin ku Musa alaihi salatu wasallam Musa alaihi salatu wasallam shi ne annabin ku eh to shikenan yanzu ga kisar annabi Musa yanzu an sa shi ya tafi gurin mutum ba gurin Ubangiji ba dan yaje tambayo abinda bai da kawai abinda bai da ilimi a kansa me za ku ce akan wannan mun bai jona Annabi sallallahu alaihi wasallam a Isra'i yayi dan haka an so sun sa daga gurin Ubangiji suke da zuwa directly ladabin sai yace amina ne addabani rabbi ko wa sanata adibi Allah ba da kuke zargi shi da dade to yanzu wa kuke gadara da shi Musa alaihi salatu wasallam shine shugaban yan bani Isra'ila to sai aka ce shugaban yan bani Isra'ila je gurin wani bawa daga cikin bayinmu inji Allah ba da kuke sarki ya je koyo ilimi ko manta da wannan ko muku san da wannan bai muku san da wannan magashi wato kenan kamar in kana muhawara da mutum akan wani matsala na addini ka nuna masa shi ma look hold din sa mun bai jona shine dalilin kawo wannan kissa a tsakiya itirabiyan jima'i kissa ce itirabiya an bada ansa ta daya an bada ansa ta biyu to kafin ma aje ta uku sai aka nawa su ko kun manta da wannan ne kan ni ko ba ku san da wannan bane to saboda haka ya kamata wato kina ku san da wannan yawa rahmatan min rabbikum sai ya ce me fa ma faltu bana amri kidar ya ce wannan abin da kake gani ba nayi shi ne a bisa umarnin kaina ba ma'ana ba ni na umurci kaina nayi ba wani ne ke na umurce shi Allah da kuke sarki ya umurce shi abubuwa biyu da biyu za mu fahimta a nan na farko ilimin Annabi Musa alayhi salatu wasalam a matsayinsa na ilimi na zahiri a matsayinsa na manzon Allah ulul azmi minar rusuli da ilimin kidir wanda yake na batini kuma aka ce mai zahirin ya je gurin mai batini wannan yana nuna cewa kenan mai batinin ya fi mai zahiri ko ba mai ce ne ba ba zai zama haka ba ko yawa saboda ba lalle ne hakan din ta faru ba illa iyaka Allah madaukakin sarki ya kaddara wani abu ya faru don wata hikima wato kenan irin tasa ba lalle ne ba yana iya yiwa mutumin da bai iya karanta daga sabbi'i kasa ba ya haifi mutumin da yake wato kenan ya haddace alqur'ani haka ne yawa to saboda wanda ke ya haddace alqur'ani ko bai bai ne je shi ya koyi ilimi a gurin wani mutum da shi kuma ma bai je makaranta ba amma wani ilimi na rayuwa ko wani abu kamar wannan wannan yana nuna wato kenan yanda harkar ilimi take a rayuwa duk inda ka kai da kwarewarka akwai abinda ko baka sani ba to tunda baka san wancan abun ba da zaka haddace alqur'ani daga bakar hannunsa ya kona abinda baka sani ba sai ka je gurin mutum ka koya wannan ba matsala bane ba zai rage maka wato kenan darajar ka ba akan wannan mu bai ci wannan yau duk da wasu malamai suna cewa kamar a ce Hariri yayi magana yake cewa wai ba laifi bane wato kenan mutum ya abin nan yace wai kaje ka roki abu a kore ka kaje ka sake roka wannan ba matsala bane kamar nau'i na kaskanci inda yake cewa wa irditta fama fi raddi man kasatan alaika tadrudda Musa qablu wal kidru sai malamai suka ce wannan kamar al-Imam al-Qurtubi ya ce wannan akwai su'ul adabi dangane da kenan matsalar Annabi Musa Annabi Musa da suka je garin nan suka ce a ba su abinci ba dan kaskanci bane yanayi ne wanda Allah madaukakin sarki dan ya gusar da ayar a mutane sannan kuma cewa da aka yi wannan mai katangan nan salihin bawa shi ma da ya boye kudi a gargashi suka ce babu laifi mutum mai addini salihi ya zama ya mallaki abin da zai kare kansa da mutuncinsa ga barin wato kenan kaskanci a rayuwa ba zai yi a ce dan kana salihi shikenan sai ka zama kai talaka ba don kana salihi sai ka zama kana abin nan ba kana kaskan kaskanci ba saboda haka wajibi ne kowane salihin bawa ya nemi abin da wato kenan zai rike kansa ya rike wato kenan mutuncinsa to na gaba shine yace kuma ka faru duk an amri ban yi wannan da umarnin kaina ba yanzu Allah madaukaki take ne umurce shi mu riga mun yadda da wannan yanzu a gaba tunda shi Allah ne ya umurce shi a gaba akwai wani mutumin da zai zo ya fito da wani aiki wanda yake akasin na shari'a zahiri yace kuma Allah madaukakin sarki ne yace ko ai ilmin lajinni yake amfani da shi haka zai yi saboda shi din yace wa ma faltuhu an amri ni ba umarnin kaina bane Allah madaukakin sarki ne yace sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nabiyya ba'di daga yau babu wani annabi bayana ma'ana wahayi ya riga ya yanke ko sai dai mubasharat saboda haka yanzu wani mutum da zai zo shi a bayan zamanin nan ne yanzu ya ce mana shi ma yana da ilimi na zahi na batini irin yanda wato kenan Kidr alayhi salam yake da shi to kaga wannan ba za a karbe shi ba saboda da zaran yayi hakan nan dama can Allah ya kaddare ilimi na zahiri shine ya dace da shari'ar dan adam ba ilimi na batini ba saboda in an bude wannan kofar za a bude kofa mutane su je ti safa su kanci a duniya su kuma cewa to kenan suna da'awar wato kenan ilimin ladinni sai ai shi kenan sai kaga mutum yaje ya halatta wa kansa zina ya halatta wa kansa shan giya ya halatta wa kansa caca ya halatta wa kansa duk aikin sako sai ce wai ai yana kan wani ilimi ne na badini wanda ku ba ku san shi ba ko abin da ku sani ilimin hakiki ilimin zahiri ne amma mu muna da ilimi na hakiki ilimin hakiki sai dai idan yanzu zaka ce mana Allah ne yazo ya gaya maka kuma yanzu inda zamu kawo ka shine ta ina ne Allah ya gaya maka kun bayyana wannan saboda haka wato kenan wannan ba zai zama karzuwa ba tun daga wancan lokacin Allah madaukakin sarki ya sanya wato kenan shari'a ta zahiri ita ce zai aiki wanda kuma aka bashi ilimi na zahiri na batini to Allah madaukakin sarki yakan bashi ilimin ne ya je aikin sa shi kadai bai nuna wa mutane domin ko shi Kidr da muke magana alaihi salam da ya karbi wannan ilimi din yawan sa yake a cikin kasa yana aikin sa shi kadai ba ruwansa da mutane baya wa'azi baya tablighi baya nuna wa mutane irin ilimin da yake da shi shi ma Musa alaihi salatu wasallam din Allah ne ya aiko shi ya gaya masa tambaye shi kuma ya gaya masa cewa in Musa ya zo ka nuna masa saboda wani darasi da Allah yake nufi da haka yake cewa a inda yake ce masa da ya zo shi yace Musa yace assalamu alaikum yace annabi addaka salat ko ita ina ne jiki suke sun sallama a wannan kasa sai ya dago sai yace a kai wane ne sai yace ni Musa ne yace Musa bani Isra'ila Musa dan bani sai yace a to ta ina kai san ne haka da sai yace wanda ya aiko ka ka zo nan kai karatu a gunan shine ya ga ni kai ne Musa bani Isra'ila da zaka zo kenan kaga yanzu Allah madaukakin sarki yace ya bayyana masa don haka wanda aka bashi ilimi na ladinni ko ilimi na batini to shi kadai ne yake aiki da shi sannan bayyana wa mutane duk wanda yazo ya bayyana mutane aiki wanda yake sabani na zahiri na shari'a to wannan mutum ne mai fitina ne kawai amma ba zai zama wato kenan karbi a cikin wato kenan shari'ar musulunci ba to mu jama'a zalika Allah madaukakin sarki ya ce wannan ko ta'wil malat tasdi alaihi sabr malat tasdi alaihi sabr wannan shine fassaran abinda kai Musa ka kasa hakuri a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ji kan annabi Musa da yayi hakuri da ya jawo mana ilimi da yawa amma kuma manufar shine ba wai a tura mana irin wannan ba saboda ba ilimi ne wanda mu zamu aiki da shi ba amma an nuna mana kadan don an nuna mana kudura ta ubangiji Allah madaukakin sarki wato kenan da kuma wato kenan ikon sa to alhamdulillah na ji shi kenan mun gama ko to alhamdulillah idan da kuta nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sa ya bamu ikon aiki da shi abinda muka kuskure Allah muna roƙon ka ka gane da mu kuskuren ka bamu wata kenan ikon aikata sai gobe in Allah ya yarda zamu shiga ansa ta gaba ko na'am eh